Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 29 ga watan Nuwamba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu makiri ne tare da Alheri Grace Abdu, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gaba jin labarai za ku ji jan kunni da mataimakin Sufeto Jadar na ƴan sandan Najeriya mai kula da yankin kudu maso yammacin kasar ya yi wa jami'ansa akan shiga cikin harkokin siyasa a babban zaben kasar da ke tafe a shekarar 2019. Muna kuma dauke da shirin na kasa ba kasawa ba, sai kuma sharhin jaridun Ghana da sakonni da kuma kuka bar muna wato akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Akalla kungiyoyi 15 ne a Najeriya suka kaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwa intanet jiya Laraba da dufin dakile yayata labaran ƙarya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa a watan Fabrairu. Dandalin da ake kira Cross Check Nigeria ya haɗa kan ɗakunan labarai da za su riƙa bincike bayanai da ake ta baba a kai musamman waɗanda ake yayatawa ta hanyar sadarwar intanet. Wani shirin jami'ar Harvard ne da ake kira First Draft ya nemi wannan haɗin hannun da nufin yaƙi da labaran ƙarya a ƙasashen duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar wallafa rahotanni da ake yaɗawa bayan gudanar da cikakken bincike ta ƙasa da ƙasa a Najeriya. Za a wallafa rahoto a dandalin ne bayan an akalla kafofin watsa labarai guda biyar da ke ƙarƙashin wannan shirin sun amince da sakamakon binciken. Izuwa yammacin jiya labarai biyu ne kacal aka wallafa a dandalin. Ɗaya wanda yake musanta wani labari akan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da wani shafin sadarwar Facebook na boge ya buga da aka kafa da sunan tashar labarai ta Al Jazeera, da kuma wani da aka binciko wanda waɗansu hotuna ne da wani ɗan siyasa a Najeriya ya wallafa inda ya ƙarya cewa rundunar sojin Najeriya ce ke kaiwa ƙungiyar Boko Haram hari. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa jiya Laraba cewa bai ga wata alaƙa tsakanin sarkin Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman da kisan ɗan jaridan ƙasar Saudiyan Jamal Khashoggi da aka yi a ofishin jakadancin Riyadh da ke Turkiya cikin watan Oktoba ba. Pompeo da sakataren tsaro Jim Mattis sun ba da bahasi gaban majalisar dattijai dangane da batun a kaɗaice, daga baya kuma Mattis ya ce babu wata shaida da ta danganta yariman da kisan ɗan jaridan. Sai dai 'yan majalisar dattijai da dama ba su gamsu da wannan bayanai ba. Bob Corker ɗan jam'iyyar Republican ya ce iya saninsa babu wani ɗan majalisar dattijai da ya yarda cewa yariman ba shi da hannu a kisan na Khashoggi. 'Yan majalisa da dama kuma sun nemi sanin abin da ya hana daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa Gina Haspel zuwa wajen ba da bahasin. Ɗan jam'iyyar Democrat Robert Menendez ya bayyana rashin bayyana tata a gaban majalisar a matsayin abin ban haushi. A halin da ake ciki kuma, majalisar dattijan Amurka ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye kan kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan sojin da Amurka take ba rundunar haɗin gwiwa da ƙasar Saudiya ke jagoranta da ke yaƙi a Yemen. Kuri'a da aka kada jiya Laraba ta sa za a sami amincewar 'yan majalisa 63, 37 kuma suka nuna rashin goyon baya. Wannan na nufin majalisar dattijai za ta iya fara muhawara akan kudirin mako mai zuwa. 'Yan majalisa da dama daga jam'iyyun Democrat da na Republican ba kawai sun damu dangane da halin kuncin da yakin Yemen ya jefa al'umma kaɗai ba, amma suna jin takaicin yadda shugaba Donald Trump yake ɗari-ɗarin hukumta Saudiya sabili da kashe ma'aikacin jaridan Washington Post Jamal Khashoggi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna matsawa gwamnatin Rwanda lamba kada ta ɗaure 'yar siyasar nan Diane Rigara wadda take fuskantar daurin shekaru 22 a gidan yari bayan da aka same ta da laifin tawaye da kuma zamba. Ranar 6 ga watan Disamba za a yanke wa Diane din tsohuwar yar takarar shugaban kasa hukunci tare da mahaifiyarta Adeline Rigara. An yi wa matan biyu shari'a ranar 7 ga wannan wata na Nuwamba. Aka kuma sami mahaifiyar tata da laifi da kuma laifin cusa kyama a wata kabila. Yan sanda sun tsare su a watan Oktoba shekara ta 2017. Aka kuma daure su na tsawon shekara guda. Daga baya aka bada belin su kafin fara wannan shari'a. Suna zaune a gidansu da ke Kigali babban birnin kasar inda aka takaita musu tafiye-tafiye.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin Sufeto General na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya kudu maso yammacin Najeriya ya ja kunnin jama'ansa akan sa kai cikin harkokin siyasa yayin da kasar ke shirin gudanar da babban zaben kasar a sabuwar shekara. Sai dai yayi wannan kashedi ne yayin da yake wata ziyara na gani da ido a jihar Ekiti. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya auko mana.
A yayin da zaɓuɓɓukan gama gari na shekarar 2019 ke karatowa a Najeriya, mataimakin babban baturen 'yan sandan Najeriya mai kula da jihohin kudu maso yammacin Najeriya, Mr. Oshodi Agbola, ya gargaɗi 'yan sandan Najeriya da kada su shiga cikin harkokin siyasa dumu-dumu a zaɓuɓɓukan 2019 a lokacin da suke gudanar da ayyukansu na tsaro. DIG Oshodi Agbola ya yi wannan gargaɗin ne a lokacin da ya kai ziyarar gani da ido a rundunar 'yan sandan jihar Ekiti da ke birnin Ado Ekiti.
Assistant Inspector General of Police in the 12 Zonal Commands have also been directed by the Inspector General of Police to protect and safeguard all venues for campaigns, rallies and other INEC-approved electionary activities.
Mataimakin babban Sufeto General na 'yan sandan Najeriya, Oshodi Agbola, ya ce mataimakin Sufeto General na 'yan sanda, komandodin shiya-shiya ma babban baturen 'yan sandan Najeriya ya ba su umarnin su kare dukan wurare ko wajen yakin neman zaɓe, wajen jerin gwano da ma wasu aikace-aikacen siyasa da hukumar zaɓe ta amince da su na dukan jam'iyyun siyasa a faɗin Najeriya daga yanzu zuwa ƙarshen yakin neman zaɓen shekarar 2019. DIG Agbola, wanda ya ce rundunar 'yan sanda ta jihar Ekiti na ɗaya daga cikin rundunonin 'yan sandan da ke da ƙwarewa a shiyar kudu maso yammacin Najeriya, ya buƙaci a ƙara inganta rundunar, kuma ya ce 'yan sandan Najeriya kada su yi wani abu da zai kawo cikas ga zaɓen shekarar 2019. Ya shawarci 'yan sandan su rinƙa sanya ido ta yadda za su hana aika-aikar masu aikata laifuffuka a zaɓen na shekarar 2019. DIG ya ja kunnen 'yan siyasa da magoya bayan a zaɓuɓɓukan masu zuwa. Shi ko kwamishinan 'yan sandan na jihar Ekiti, Ahmed Bello, ya ce an ƙirƙiro jihar Ekiti tun shekaru 22 kenan a halin yanzu, kuma ana tsammanin tana da jama'a kimanin miliyan 3.2, amma rundunar 'yan sandan jihar ta Ekiti ba ta da isassu jami'ai da kayan aiki don yi wa jama'ar jihar aiki.
It is now 22 years that Ekiti cell was created and it is expected that the population was rising to 3.2 million. Without corresponding increase, the police strength to serve the populace.
Mataimakin babban Sufeto General na 'yan sandan Najeriya ya dudduba faretin ban girma da aka shirya masa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
La a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar da ke kai bisa inji.
Bye.
Madalla da fata an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen 50 na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 12 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowace ranar Alhamis daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Naku Sule Mummuni Barma da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. To a shirin na yau za ku ji yadda kungiyoyin na kasassu daga jihohi 8 na jamhuriyar Niger ke shirye-shiryen gasar kokowar gargajiya ta makafi, wacce a bana birnin Tilaberi zai karɓi bakunci a watan gobe. Hukumomin kasar ta Niger ne suka kullo da wannan tsari domin baiwa makafi damar samun nishadi, wanda a cewar masanan zamantakewar dan adam hanya ce ta kawar da wariya a tsakanin al'umma, yayin da ɗaya gefe matakin zai sa na kasassu su nisanci sana'ar bara ko kuma aikata wasu abubuwan da ke kama da mutuwar zuciya. Ga dai yadda hirar mu ta kasance da magatakardan kungiyar wasannin na kasassu Federation ta kasa baki daya Musa Nasir.
Lalle kukuwa barma an samu ayyuta a da magaram zai kowace jiha ta samu ta kawo mutum guda-guda. To bana ma har yanzu muna cikin kwamfalan da ya kamata a sa makashi cikin kukuwa. Yanzu inda muke warkasan tun da gwamnati ya fara an kace za a ɗauka 'yan kukuwa na kowace jiha suna kamar shirye-shirye na preliminary. To su ma an sa namu makashi a ciki. Kaga misali kamar shi kana jiya nan a jihar Yamai, don kuma mun zo a can filin kufa na bukkoki nan masu ido sun kai nasu, kuma daga baya an kai na suma makafi wani sun kai to na kowace komin biyal. Kuma shi ma kan shi kowace jiha in ka ɗauki Maradi, Zandar, Agadez ko ina nan Niger, duka can an sa mu kan makashi ciki saboda ai tan kadai da rereya a samu ɗan kukuwa na kware wanda a cikin jiha. Me sai dai abuna guda da ya zama ana ɗaukan mutum guda-guda na sai ka ga ka ya dan kadan mai bashi komi na san da ya zama na hawarana za ka gani zuwa gaba abun nan zai bar shawa. Don ku minister president ta sport za ta dibin don ku da adokun mutum guda-guda ana iya samu adokun kura mutum bibi. Don bana gaskiya Allah mun samu an shirya da kyawu don abin bara ayi shi na hakan ga da zahi. Me amma bana an shiga cikin preliminary kwa tunda kowane makashi yana so ya shiga cikin kokowa, don kaga abana wanda in mun kalisa zai hana mu daiwa cikin su ta harka bara.
Idan na fahimce ka, ƴan kokowar makafi akwai su sosai, sai dai adadin waɗanda ya kamata su fafata takaitacce ne.
Wallahi akwai ƴan kokowa da yawa, misali ni duka kaga akwai tsohon ƴan kokowa wanda Allah ya sa sun kai rishin ido. da yawan su masu harta su a cikin suna cewa suna sun shiga kuka so yan kuka ma wanda sun karasa ido don kuma muna da suna da yawa ga kaman misali nan da wata uku akwai wani kofi da mun ka azanan na sanda to mun cinnan ya mi dai mun samu yan kuka sun kai wajen 20 da wani abu cikin su an samu guda wanda ya ci sandar tan ko ina cikin jawuri akwai yan kuka da yawa tunda abin da ka ganta sun yi mun kamar gargajiya don duk inda ake muna sai mu kan mu an dikafi su ga cikin harkar kokowa tunda abin nan hulɗa tsakanin mu da ɗan adam kuma zai sa na kasar da gare mu mu samu munci da ita
a cikin wani hali ake a sauran shahohi shi wannan tankade da roya ke gudana a sauran shahohi
lalle da muka samu labari duk cikin jahohi ko ina an samu su yi selectioning cikin ɗan kokowa nasu kuma ko wani inda abu kai mu da dadi dan kokowa da kowace jiha ta doka an sa su tare da yan kokowa yan can masu gani wanda suka ci kamar a yi internet yan kokowa wuri guda kamar a kai su wani kauye inda za a turke su to cikin su ma a kokowa ina an sa dan kokowa na jihar nan Makahu tare da wayance ne masu gani duk abuna wanda burma ya ba mu shawa kwarai kuma abuna wanda yan kaddoci lalle akwai inclusion kwarai hakan ga bisa gare shi
watakila malam Musa mai sauraro zai mamaki ya ce ya za a yi a ce Makahi suna kokowa shin ya wasan nan ke gudana
to abuna da ka gane na gargajiya na tunda ba wani matsala ga ita yanzu ka dauki Makahi da bambancin su na masu ido shi ana busa su na Makahi kuma sai kowane ya kamu hannun guda kamar hannunka da dama ka rike na wanga shi ma wancan dan kokowa na wanda za ku kwari shi ya rike shi man daman ka lokacin haka nan aka samu sai a busa lokacin ba a yaza ku a ce ku zo a busa kan ga ba ku kama hannuwa ba kokowa ta wadda in ka doka mu kamar nan Niger yanzu mun kai wajen shekara 10 don mun ka tayi kwamfala ta sai da yawo ko ta ifuwa duk Niger ka ciwa ko akwai dan kokowa na gare mu na Aksama Zaberu lalle su duwa ita cikin category kin shi sai ya tuda takobin nan a nan Niger don ka abuna mun ga ni muna yin shi kasar waje sai ya samu ga minista mun ga dami ba mu zan shi nan nan cikin Niger ka ji maharin da shi minista ya gani abuna na kwarai kuma zai ka hulɗa kwarai bisa muda da masu gani kwa
yan kokowa nawa ne kenan za su fafata a gasar da za a yi a Tilaberi a ƙarshen watan Disambar mai zuwa
yanzu dai abin da gare mu yan kokowa takwas dan kokowa ce jaha za ta tuwa dan kokowa guda don ku da suna za a samu a kai su Tilaberi ko ce jaha tana da guda guda don ku dan kokowa ga guda kowane dan kokowa sai ya kama da kowace jiha tunda harakar fuwan na muka yi ba kamar haraka in ta kokowa na a cikin dubi sha kai ba don idan ka kare sai a ga dan kokowa na wani jiha na ya samu kamar fuwan da yawa kamar misali Bara ka ga dan kokowa na jiha Maradi shine ya samu takobi don bana ma insha Allah yana cikin zakwa cikin yan kokowa Maradi na zakwa na kokowa a gami Tilaberi mai sai dai da bana an yi zaɓi na kan gaskiya na tabbatar da akwai yan kokowa na kan gaskiya wanda zan zakuwa kuma na tabbatar da sai ta ba da shawa kan gaskiya bitatun mallar ta himayila ta masu gani kwa
wato dai yan kallo su shirya kenan
an tuka ina dibi abin da ya kamata yan kallo ya kamata shirya bisa wa kokowa ta bana bana gaskiya Allah akwai mamaki tunda gaskiya Allah yan kokowa na muka ɗauko na gaskiya wanda ma suna yi amma Allah su kokowa ma da masu gani ba dan in tabbatar an gama su da masu gani yan kokowa na kan gaskiya nan ya mai da mun kai kokowa muka zo muka gani nan da an kai bukkoki duka yan kallo har gubernator kin yame ya tabbatar da wanga dan kokowa nan ya mai wanda aka doka wanda bai gani yana iya ma kokowa cikin masu ido
ƙarhi ne gare shi kokowa hazaka ce kawai da sadabar irin na yan kokowa
wallahi akwai ƙarhi na kai gare shi kuma akwai shi kan shi kaga da yace lokacin da yana gani yana kokowa na kwalle tana shawa shi yasa dai ji labarin an ce an sa kokowa ta Makahi takaice hito daga asar Cote d'Ivoire ya zaka nan Niger din yake kokowa fiske gare ta don akwai su da yawa mutanen wanda asulomi da wani abu sun sabko tare da su an kai eliminator saboda abuna wanda suka dimi yana shawa kuma sun saba yin kokowa don shi yasa su sun zo su ita
akwai wani abin da ake hange karkashin shi wannan tsari na shiryawa Makafi kokowa
to shi na ka gane yanzu kokowa ga aka yi hurma abuna wanda yana cikin kamar na civilization waye kai tunda mutane diwa za su gani a wangan mutum makahu na bai wani abu da sai dai a taimaka mai dabara a ba hakan na ba na tabbatar da jama'a diwa in sun gani abin koko ga za su lusa shi a kenan makashi suna yi abu da yawa akwai sport diwa wanda muna yi da ina ga a tarabar koko wanga zai sa abu da yawa jama'a su dinin ka a burman bar mu taimaka makahin ga akwai aikin suna yi ba sai mun bar su ba biskan bara
to su makahin kamar wani irin amfani ne za su samu ma'ana wurin canjin dabi'u saboda ana samun makashi da dama waɗanda sun fi son su yi bara a maimakon su yi sana'o'i akwai wata gudunmuwa da ita kokowar gargajiya za ta iya bayarwa wajen cire musu irin wannan tunani daga zuciya
wallahi tana ba da nata gudunmuwa kan gaskiya tunda misali in ka ɗauka bara lalle da yawan su sun samu abin alheri da yawa cikin su akwai wanda sun samu har parcel na a birnin Yamai wanda mata shugaban kasa ta ba su to abana wanda mun ka lura kwarai mun ka ga da yawan su yanzu makashi suna son su sai su bar harkar bara saboda sun gani a tarabar koko ga tunda yanka dauki masu gani an ga alherin da suka samu lokaci ya samu kuma yanzu makashi mun ka gani bar mu ma mu komo zuwa ga kokowa lalle tabbata za mu samu abin alheri kuma tanke muna yin ta na tabbatar da yawa za su yadda bara
to masu sauraro saboda kurewar lokaci A nan za mu dakatar da wannan shiri sai a biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban hirarmu da Musa Nasir sakataren hadakar kungiyoyin na kasassun jamhuriyar Niger yanzu a madadin sauran abakan aiki da bakon shirin na kasa ba kasawa ba ni Suleiman Mumi Barma ke cewa Allah ba mu alkhairi assalamu alaikum
Allah a gaida Suleiman Mumi Barma yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wato sharhin jaridun kasar Ghana
zamu so mu sharhin jaridun ne a yau da jaridar da Informa in an ce dumsa a Ghana ana nufin dauke wutar lantarki lokaci mai tsawo akan haka ne jaridar ta ruwaito ministar makamashi yana fadar cewar dumso ta dawo kuma ta samu gindin zama a nan kasar wani kwararre ko kuma professor na tattalin arziki a jami'ar Ghana Legon ya ce in an bukaci yayi makin kokarin shugaban kasa Akufo Addo zai bashi maki 70/100 game da kwararren matakan tattalin arziki da yake dauka jaridar today wani alimi ya tare da zaune tsaye ko kuma dai ya jawo turmutsitsi game da fadar da yayi cewar lallai ana bukatan manijoji da sun kokwari su shugabanci makarantu maimakon malaman karantarwa jaridar Daily Guard wacce babban labarin ta yau shine ministan jihar Ashanti na yi wa musulmin Kumasi yaki a rinka jigilar alhazai daga Kumasi kai tsaye zuwa kasa mai tsarki wannan ya biyo wani roko Allah annabi da wani limamin ta Sheikh Ridwan yayi ne cewar maniyatan jihar Ashanti na wahala sosai da fiya daga Kumasi zuwa Accra kan su dauki jirgi zuwa kasar Makka mun waiwaya jaridan nan mai suna Geographic kuwa babban labarin ta yau shine diabetes a cikin yara jaridar ta ce lallai kam sai a sa hankali akan yara waɗanda ke bolin kwance a koyaushe Graphic Business makoman wasu bankuna guda shida na tangal-tangal yayin da bankin Ghana ke tsaye akan bakanta na wa'adin da ta baiwa duk bankuna daga wannan jarida za mu koma babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wacce babban labarin ta shine kastomomin Men's Gold na zanga-zanga suna kira ga shugaba Akufo Addo da ya taimaka musu su kwato arzikin su jaridar ta ce kastomomin Men's Gold Ghana na a cikin damuwa da tashin hankali game da dukiyar su da ya kafi a cikin wannan kamfani suna kira ga shugaba Nana Akufo Addo da yayi wa Allah da annabi tare da sauran sassa su taimaka musu su kwato dukiyar su da suka zuwa a cikin wannan company. In mun juya zuwa shafi na 20 na jaridar Daily Graphic, akwai wannan labarin da ke fadar cewar lallai mu maida hankali akan bayar da gudunmuwar jini kyauta. Jaridar ta nuna cewar matar mataimakin shugaban kasa uwar gida Samira Baumia ta nana ta bukatar su guje daga akidan nan na dangi kawai su bai wa dan uwa gudunmuwar jini, maimako mai da hankali ga bayar da gudunmuwar jini ba tare da an biya ko sisin kwabo ba. Da kuma wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Muktar Abbas, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum, sashen Hausa biyo a America. Sunana Asumu Aliyu, fardaunin matasan ƙasa da a jihar Sokoto, Nigeria. Ina son in yi umarni da wannan dama ku isa min sako na shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma shugaban kwamandan askarorin Najeriya, dangane da ziyarar da ya kai a jihar Borno. Yanni ya ganin mu ido ne irin matsalar tsaron da ke adaba arewa maso gabas, musamman jihar Borno. To ina mai jinjina mishi domin shugaba Muhammadu Buhari ya nuna shi shugaba ne mai son cigaban kasa ta da samun zaman lahiya da kuma kishin talakani. Ina ya aje komi ya tsaye da shi da tawagare domin ya ganin matsalo ne abubuwan da ke gudana abin da ya shafi matsala harkar tsaro. To ina mai roƙon Allah shi mai da shi gida lafiya, shi da tawagare su ci gaba da ayyukan alheri da ya sa wa ɗan Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka, ni ne mallaka ne daga Azare Dabar Makako. Ina kiran ga kwamitin da ita ko jami'a ta turo jihar Bauchi akan ta zube na yin zaɓen Bauchi. Do Allah do annabi ta tuba da idan basira ta mutane adalci, domin wannan gwamna irin ba da talar da yi da kama kariya a tarihi jihar Bauchi ba mu taɓa ganin irin wannan abin ba, ko bigi da aka kauda ita wallahi ba ta irin wannan ba da talar da ke ba. A zo ta soje da ƴan sanda, a zo mutane sun shiga layi tun safe suna jira a irga su su zaɓi wanda suke so. Waɗannan mutanen suka ci suka koyi malaman zaɓen suka suka yi abin da suka ga dama. Muna buƙatar dalle in ana so jami'ar APC da su jihar Bauchi dalle a duba yanayin wannan abin da gwamna ya yi.
Salamu alaikum, sashen Hausa da muryar Amurka, yanzu muna masu aure a cikin kudin Najeriya. Allah ya kawo mana ƙarshen da mun yi a mutane a ta gaba da addu'a. Akwai wannan hakan ana a cikin ƙasar nan abin da ke zuwa da Boko Haram baya. Ana suna makin daɗi a kan yadda tsarin da ake yi su yi da al'umma, saboda bi su ce a yi shugaban kasa ya karɓi wannan ƙarya ne an ba zai tuna muku a cikin da yawa ba har yawan kasa sai ya kula ku shi da yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Akalla kungiyoyi 15 ne a Najeriya suka kaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwar intanet jiya Laraba da dafin dakile ya yayata labaran ƙarya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa a watan Fabrairu. Dandalin da ake kira Crosscheck Najeriya ya haɗa kan ɗakunan labarai da za su riƙa bincika bayanai da ake tababa a kai, musamman ma waɗanda ake yayatawa ta hanyar sadarwar intanet.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da al'asari ya zaji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Alheri Grace Abdul ta taimaka muka gabatar da shirin, sai wanda ya shirya ya bada umarni wato Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin wato Mr. Kevin Babaya, kuma ƙeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.